wanda shine shugaban wannan zama. Allah ya tsara masa lafiya, ya tsara masa rayuwarsa albarka, ya kuma sa a gama lafiya. Yana daga cikin limamai a wannan masallaci ne albarka. To muna godiya Allah ya saka miki da alkhairi. Sannan ga addaktor dan uwa Jamil Abdul Qadir, Allah ya tsara masa hikimsa lafiya. Allah madaukakin sarki ya tsara masa hakuri saboda tsawon lokaci yana jinya. To kuma Allah ya tsara masa hakuri wurin jinya din, ya kuma ba su ladan da yake ba waɗanda suka jinyin iyayensu. Ya tsara masa haske da basira. Shi ma muna godiya akan irin wannan wato gwaggwabar nasiha da ya zo ya gabatar mana, wanda yake na tabbatar duk da bai samu sakin jiki ya baje duk abin da ya zo da shi ba, amma dai abubuwan da ya gaya mana da duk wanda yake da rabo, na tabbatar zai zabarar da mu muzabara mu yawaita aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki masu albarka waɗanda suke fuskantar mu. Yau muna 26, da haka gobe Litinin 27, Talata 28, Laraba 29. To kenan ko Alhamis ko Juma'a shi ne ɗaya ga watan Zulhijja. Duk wata falala da kaji malam ya faɗi daga ɗaya ga watan Zulhijja ko dai Alhamis ko Juma'a, daga lokacin nan ne lissafin zai fara. To roƙonmu da Allah, Allah ka sa muna da gwaggwaban wato rabu a cikin waɗannan kwanaki masu albarka. Ya Allah, cikin falalanka da rahamarka, duk alkhairin da ka tattala mu mutanen kirki a cikin waɗannan kwanaki, Allah ka sa mana da rabuwa. Duk sirrin da Allah ka nufa ki karamin mu ne bayin ka na ƙware, Allah ka sa mana ciki a ciki, na mana ciki. To sannan abu na gaba shine wani jami'i ko mai muhimmanci. Cewa kun ga waɗannan kwanaki na Zulhijja, kai har yanzu ma din nan watan Zulqa'ada suna cikin ashhurul hurum. Wannan janibin yana da buƙatun shi ma a faɗakarwa a kansa. Watanni masu alfarma, Zulqa'ada da Zulhijja da Almuharram da kuma watan Rajab, suna da wata irin alfarma ta musamman a wurin Allah. Alfarman nan abubuwa guda biyu ne. Na ɗaya dai Allah ya haramta yaƙi a ciki. Ko da an tone ku, in dai ba kare kai za ku yi ba, to haramun ne musulmi su yaƙi. Haramun ne musulmi su yaƙi a cikin ashhurul hurum. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa tura rundunar Abdullahi bin Jahsh su je su tare wato rundunar kafirai. Ya aike su ne a watan Shawwal, amma su ba su samu daman aiwatar da asanin ɗin da annabi ya ba su ba sai a ɗaya ga watan Zulqa'ada. Ai ku ga ashhurul hurum, lokacin da suka dawo suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tara wannan runduna na kafirai, sun ɗora musu aikin har sun kasa mutum ɗaya. Annabi ya fusata mummunan fusata, haɗa manzon Allah yake musu, ya za mu yi da Allah bayan Allah ya sanya alfarman a cikin waɗannan kwanaki? Ba a yaƙi a ciki, za su kun je kun yaƙi. Haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu tashin hankali da fusata. To ba a yin yaƙi a cikin ashhurul hurum. To abu na biyu kuma shine zunubi a cikin ashhurul hurum, girman shi a wurin Allah ba daidai yake da zunubi a cikin sauran kwanaki ba. Mutum idan ya saba ma Allah, kamar yadda muka karanta a cikin asarin sayyidina Umar da yake faɗin alfarman Makka, yace ka je kai zunubi 70 a wata anguwa ko a wani gari wanda ba maka ba, ya fi sauƙi fiye da kai zunubi ɗaya a cikin garin Makka. Me yasa? Saboda alfarman da Allah ya yi ma Makka. Duk da ba a kiyasi a babin ibada, amma wannan yana hukunta maka kenan cewa yin zunubi a cikin wata mai alfarma, girmansa da haɗarinsa ya fi ƙarfinka kwatanta shi da yin zunubi a watannin da ba masu alfarma ba. To da haka wannan ina ƙara jaddada mana ne akan mu taka tsantsan wurin saɓo da zunubi da ƙetar alfarman watanni masu alfarma. Watan da Allah ya mutunta ya girmama, kai ma ka mutunta suka girmama. Zalika wa mayyu azim sha'ira Allah fa innaha min taqwal qulub, wannan na daga cikin tsoron Allah da ke cikin zuciya. Kaga mutum yana kiyaye abin da Allah ya mutunta. Sannan abu na gaba, malam ya zazzayyano mana waɗansu aikace-aikace na alkhairi da ya kamata a ce mun yawaita a cikin waɗannan kwanaki. Kamar yadda ya kawo a jumlace duk abin da ka san sunan shi alkhairi in dai nasi ya zo a matsayin bautan Allah ne to ka yi wata a cikin waɗannan kwanaki kaga salloli na farilla da nafila kaga azumoma na nafili mallaka ta wuce malamai sun yi bayanin cewa babu wani hadisi karar da yazo akan falalan azumkan waɗannan kwanaki waɗansu malamai haka suke faɗi amma hakikatan hadisi ya ba cikin sanannin Imam an-Nasa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumtan kwanaki tara hadisin nan na hafsatu a cikin waɗannan kwanaki na goma farkon Zulhijja har shi ne Ibn Rajab a cikin Lafa'it al-Ma'arif da yake kawo bayani akan falalan yawaita azumi ya nakalto waɗannan hadisai guda biyu wannan gaskiya ne akan falalan azumtan kwanaki tara a jere na waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja kwana na goma kuma akwai kama baki to shi yasa wata riwayar ta cewa manzon Allah ya azumci goma wata riwayar ta cewa manzon Allah ya azumci tara ne kawai ala ayi hal dai akwai wannan hadisin yana a cikin sunan na al-Imam an-Nasa'i Ibn Rajab ya ambace shi a cikin Lafa'it al-Ma'arif to da sauran dangogin ibadu ko ibadu malam ya faɗi wasu kada ya kawo falaloli akan ambaton Allah fa aktsiru fihim min at-tahlil wa at-takbir wa at-tasbih mutum ya yi subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wannan dai da alaka da ko kana da tsarki ko ba ka da tsarki mata tana cikin jinin al'ada ko ba ta cikin jinin al'ada kaga wannan tasbihi ba su da wannan abin din ko mutum yana da zanaba yana iya subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar istighfari salatin annabi da makamantan su kaga malam ya kawo wannan sannan ga abin da ke da alaka da ita karan kanta layyan mutum ya samu dama ya layya mukan ta yin tambayi cewa idan Allah ya ba ki dama ki layya to sai miji ki yi ba ko ko miji ki yi miki shi ke ne yi miki amma in dai miki in dai Allah ya ba ki dama zance maki in zance shine wajibi ne mutum ya layya waɗansu malamai kamar na malikiya suna cewa sunna muakkada duk in ka gama koyo in ka gane sunna muakkada kawai wajibi ne haka nan matashin da bai aure ba don in ana magana akan layya saurayin da bai aure ba sai ka ga Allah ya ce ni ban aure ba ban taɓa jin wani malami da yake cewa din yin layya sai ka aure ba in kai aure in kana da budurwa ka kai mata ta soya maka nama a ce ai sadaka in baka da budurwa ka kai mata iyaye da tsofaffi ko kuma ka dauki wani haya a soya maka ka ci kai sadaka amma ba kin wani sai kana da mata ba wannan sirrin ustazi don na ga ko matasa kukan so a ce sai kun yi aure to ba sai kun yi aure ba in dai Allah ya yalwata maka to ka je kai layya yana daga cikin mafi daraja malam ya kawo wannan ta zubar da jini shine mafi fifin aiki a waɗannan kwanaki sannan sadaƙoƙi saboda naman Allah maɗaukan sarki ya ce a ci daga ciki kuma a yi sadaka da haka Allah yana zaburar da mu akan yin sadaƙoƙi kenan cikin waɗannan kwanaki sannan ga abin da ke da alaƙa da umarni da abin kyau da hani akan munanan ayyuka akwai abubuwa da mabambanta waɗanda yake riƙo da su a waɗannan kwanaki za su gadar maka da farin jini a wurin Allah subhanahu wataala cikin abin da za ka yi ka samu daraja a wurin Allah har yin aure yana daga ciki saboda cikin alkhairan duniya akwai aure shi yasa da wannan muke amfani da dama shi yasa na kawo wannan magana ga ɗan uwan mu nan Malam Abubakar shi masu hidima ga wannan masallaci insha Allah ta'ala sati ne zuwa zai yi aure a cikin kwanakin Zulhijja da haka ka ƙara gyara niyyar ka sai Allah ya ƙara girmama ladanka ko muna ina roƙo ne don Allah a sanya cikin addu'a a yi miki addu'a ta alkhairi zai yi aure sati ne zuwa da haka Allah ya sanya ma aurenka albarka da Allah alga ta malam a sanya cikin addu'a yawa cikin wanda nake kauna mai ƙwarai da gaske a rayuwa to Allah ya sanya albarka a cikin wannan abin nan dinsa da haka a ƙarshe kuma kaga duk waɗannan alkhairan da kaji ana faɗi to akwai maharum akwai wanda Allah ya haramta ni su samu waɗannan alkhairan duk iya girman alkhairin da kaji an faɗi to akwai wanda Allah ya haramta ni su samun ta wane ne illa man sakaha nafsahu wanda ya wawantar da kansa ya maida kansa baya ana hada-hadan alkhairi kaka ta alkhairi ta sauka amma shi ne shi ne shi bai ma san anyi ba ana istighfari shi ƙara zunubi yake yi ana sallolin nafil kuma shi ƙara rafkana yake yi ana hada-hadan alkhairi da amma shi bai ma san anyi ba to kaga irin wannan sunan shi mahrum irin su ne manzon Allah ya faɗi a watan Ramadan cewa Ramadan tana iya shiga ta fita akwai mahrum wanda Allah ya haramta yake waɗannan alkhairi da albarkatu to da haka nake fatan kowa ya ba san kokarin sa ganin shi bai zama cikin mahrum ba ka dauko qur'anin ka kasa ga ambaton Allah ga natin fili ga sadakoki ga nunan ilimi ga umuni da abin so ga hani akan munanan ayyuka da sauran dai alaƙoƙi kuma tsakankanin bayi da Allah tsakankanin bayi da bayi to da haka sai mu nemi taimakon Allah kuma wannan jami'a irin program ɗinka ko kudubodi ko wa'azuza ko karanta karatuttuka akwai abin nan platform da ake dashi wanda ke nuna ne shiga cikin yanda da ba shi a ciki yana iya ganin shi malam Abubakar din sai ajin din sunansa duk abin da aka tura ni alkhairi har wannan wa'azin za a ganta a cikin platform din insha Allah ta'ala zai abin nan Allah ya sanya albarka ya saka mu 'yan uwa da alkhairi ya kara mu rayuwa ta mu albarka ya tabbatar da gidajen mu akan daidai har ya zuwa mutuwa assalamu alaikum wa rahmatullah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد من سؤالي تعليقي من جمسر وقرأ إلى جسر لأولين إمام أبو بكر جمع لألا إساكا مسألة الخير ثم من أبو جاء دكتور جميل عبد القادر وثو ثانيا بمن يرين أبو جاء مما أمتعين أنا ladanin wannan masallaci ma zan kare musu godiya Allah ya saka maka da alkhairi da wannan alkhairin da ya gabatar gare mu sannan kuma ƴan uwana mata waɗanda suke kula da harkan da'awa na wannan masallaci kuma Allah madaukakin sarki ya kare haskaka fitillan ku zuwa ga shirya waɗannan ayyuka na alkhairi Allah ya karba ya sa mana mizani na kyawawan aiki gaba ɗaya bayan haka malam ya yayin hanzari liman tafiya ne ta kama shi yanzu nan sai ce da Allah ya mai afuwa wato zai gabata lokacin kana jawabi sai ce a sanar da kai muna fatan Allah ya kai ki lafiya ya dawo da ki lafiya abu da ya rage yanzu shine za mu saurari inda tambaya janibin maza aka samu ko da ɗaya ko biyu sai kuma janibin mata an samu ko ɗaya ko biyu sai ce nan daga nan sai mu abinya na'am ga tambaya a rubuce ko assalamu alaikum wata baiwar Allah a sati cikin addu'a yaron ta ya bace Allahu akbar Allahu akbar sannan a sanya menene na biyun nan a sanya mata iyayen ta cikin addu'a Allah ya bayyana wannan yaro Ubangiji kuma wato ainihin ya sa a gan Allah ya tsare shi amintar da shi akwai tambaya masha Allah lalle karatu ya yi sosai to Allah ya karba to daga ƙarshe za mu kira ita shugaban wannan haduwa gaba daya malama Aisha Lukman domin ta yi magana sannan kuma tambayar mu to daga baya ne ta zo ta mu na'am da wanda ya jinya ya rasu malam wanda ya jinya ya rasu bai yazumi ba iyalan shi za su biya masa koko na'am iyalansa ba za su biya masa ba domin ya aje azumi ne a daidai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu uzuri na karye azumi saboda haka duk abin da ka aje shi a lokacin da an yarda ka aje kuma dama ta ka ɗora baka yi ba baka zo ba Allah ma baya kama ka da wannan laifi a kai miki addu'a dai Allah ya yafe miki ya gafarta miki amma ba maganar rama azumi ga wani wannan kuma sannan yana yi kuwa mana
au to ina da yin amfani a rike ku na'am assalamu alaikum wani yana sallah sai a karshen raka sai yayi sujada ya sallah sai ya sallama wani yana sallah a karshen raka sai yayi sujada ne to yayi sallama ina ga jin kaman bai da ma'ana ne ko yana sallah to dama a karkan karshe ake yin sujadu biyu a kai ya sallama ko ko me yake so ya fadi ka tambaye limamin masallacin ku limamin masallacin ku da malaman da ke masallacin ku za su amsa wannan insha Allah ta'ala Allah ya ba mu sa'a malama Aisha tambayan hadda yan high table ne Naam. 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 So. Mala Abubakar. Wanda sai zaka afto wannan. Mai waya. Idan kana da waya yana cikin wasu abubuwa na bukatun ka na yau da kullum. Wanda lalle yake zama wajibi a kan ki in mun dauke shi a matsayin ibada wajiba. Shi ne wanda ya sami dama da kuɗin a hannun ki ya yi. Amma ba wanda ya ce ka sai da wata kadarar ka dole domin ka yi layya. In kwaɗayin ka ne da neman ladanka ka ga kai wannan wayar ma zan sayar da ita don in yi layya. Allah yana iya mayar maka da abin da ya ci ta. Amma ba wajibi ba ne. Wallahu ta'ala a'lam.
Alhamdulillah timing din yayi kware da gaske muna fatan za a
kira sallah ma lokacin mun je mun canza komai da komai malama Aisha addauru dauri insha Allah
Thank you.
kaga a wannan lokaci ana iya taimaka kina amma a yanzu fa duk wanda iya kai aura ba bane sai da kun gane wannan a addini saka muke fadi a addini kike nan amma yin botar kado ne yana da muhimmanci da haka kowanne daga cikin mu na maran mu da matan mu ya zama wakili ya isar da wannan sako
mun faɗe shi akan minbari, mun faɗe shi guraren wa'azuwa daban-daban, to kuma ku zama wakilai wanda ta san tana da ƴaƴan da sun isa yin katin nan, ai hakuri da bin layi da bin rana da waye da waye a ji ai katin nan, wanda nasu ya lalace a ji a gyara, wanda nasu ke da na ƙafa shekaru ko wani abu ya kama da haka a ji a gyara insha Allahu ta'ala. Yin hakan ba zai cutar da mu ba, amma zai amfani da mu. A ƙarshe kuma Jamal al-Qasim ya yi tafiya zuwa Kano, ya tafi gurin babban malaminmu Imam Ahli Sunna Malam Abdul Wahhab, dama abokin Malam Qasim ne sosai, suna dafa sosai da Malam Qasim da Imam Sadir da Malam Dogarawa, su ne manya-manya abokan shi, duk wanda ba so ba yana da kasu ne, sannan sai su Malam Sadir. To Malam Abdul Wahhab shi irin abin da ya saba yi na buga littattafai na alkhairi, to ya fitar da wani littafi fatawoyin falalan goman farko na watan babban sallah da layya da sallan Idi kadai. Abinda malam ya gama bayani da abinda malama take ba a yi mamata bayani ba, to ga fatawoyi da shi a Sheikh Abdul Wahhab ya fitar akan wannan. Ya ba da waɗansu kwashin littattafan ba su da yawa, sai Malam Qasim ya ce ya za a yi da su, sai muka ce to za a raba ni high table, za a ba su nasu rabon kila kwafi uku, ƴan uwa maza a ba su kwafi uku, ƴan uwa mata mu ba shugaban wannan wa'azin amma da sharaɗi ɗaya. Sharaɗi ɗaya, wanda ya cika sharaɗin ya karɓa, wanda ya san ba zai cika sharaɗin ba zai karɓa ba. Sharaɗin shi ne wanda zai karanta littafin, kun ji sharaɗin. Haka Malam Abdul Wahhab ya san sharaɗin ne, haka yake Malam Qasim. Don haka in ka san dama ba ka da himman karatun Hausa, to ka fitar da kanka cikin masu rabo a ciki duka kwafin littafin da yake goma ba nake tsammani. To don haka yanzu wannan shi gaskiya da ya mana wa'azi, shi za mu danƙa ma ya raba ma wanda suka dace a haifar alagawar tamala, shi kuma guda ukun nan da za a ba ƴan uwa maza, bari mu ba Malam Tamimi ka ba waɗanda suka cika sharaɗin nan. Sauran guda uku ne suka rage ko? Ko biyar ne? To guda uku sai mu ba shugaban ita wannan taron gabaki ɗaya. Allah ya sanya muku albarka, Allah ya mana muwafaka. Ina ganin kawai ai alhamdulillah to alƙali ya mana addu'a ta alkhairi sai mu tafi. To jama'a mun ji wannan ƙarfafa gwiwa daga liman akan al'amarin voter card. Abinda masu nazari suke kallo cewa kafirai ba su dace su ce sun nuna voter card, sun mai da abin ya zama yaƙi, kuma abinda ake hange shi ne ɗan takarar nan akwai Atiku Abubakar, akwai Bola Tinubu a jam'iyyu masu ƙwari, akwai Kwankwaso, sannan kuma akwai Peter Obi. Masu gallo suna ganin cewa arna suna so su kwamba ne gaba ɗaya, su tara ƙuri'unsu su jefa ma wancan arnan Peter Obi cikin maƙiya Allah da suke ɓangaren Inyamurai, shi suke so su jefa ma. To ala ayyi hal, kamar yadda liman ke faɗi, ko da ba mu hangi haɗarin ba kai tsaye yanzu, zai iya a jaye mini haɗarin ya faɗo. Saboda haka kowannen mu ya je wannan, domin ba zai yiwu muna da yawa ba yawan mu ya koma yawan da yake yi. Dole tunda muna da yawan nan kuma mun nuna ƙarfin yawan nan a baya an gani, kuma an yadda mu ce da yawan, to suna so su tabbatar ma duniya wai kafirai cewa wai sun fi mu yawa. To saboda haka nan sun ce wai su ne 60% ƙarya ne. Mu din nan muna da mataye malam gane huɗu, gane uku a tsaye nan. Liman Malam Abubakar bi mara ma uku yake da shi su ma. Ka gani yayin da Malam Abubakar ga shi zai shigo fagen, ga Malam Jamilu shi ma ga ƴaƴa. Muna zuba ƴaƴa malam, muna neman yardan Allah, a ce kuma kafirai sun fi mu ƙarya ne. Saboda haka muna fatan wannan abin kowa ya ɗauki abin nan da muhimmanci zai yi. Daga ƙarshe za mu kira alƙali. Alƙali zai fice da addu'a insha Allahu ta'ala. Allah ya saka mu alƙali da alkhairi, kuma Allah ya koda ma da mu gidajenmu lafiya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Kai za ka yi don Allah in liman ya yarda, shi ne mai masallaci, shi ne jagoran zama.
kafin yi addu'a zan ƙara wani abu ne dan kadan don Allah banda kariya wato da yawa mu yaran mu su kai su kara 18 ba sai su je su yi TBC da shekaru 18 ko su je su yi National ID Card da shekaru 18 kuma shekarunsu bai kai ba to wannan ƙaryar da suka yi zai cutar da su gaba a doka because lokacin da kake son kuma ka rage shekarun ya zama maka matsala domin za a ce ka kawo voter card ko ka kawo national ID card sai ya zama contrary da shekarun da yanzu kake so a banki sai a ce sai ka je ka yi affidavit mu ɗan ritaya mun ga wannan musiba imam wallahi mun ga wannan musiba a pension board yan kudanci sai ka ga mutum an ɗauko shi wani kamar a annaki army amma an zo first appointment na shi date of passing ya sha bamban second appointment ya sha bamban TBC ya sha bamban national ID card ya sha bamban don haka shi mai in charge ne sai ya sauri zai ɗauka to a sanadin wannan ƙarya ko da yayi ne na canje-canjen date of birth wallahi duk abin da zaka faɗi ka faɗi gaskiya ko me ta jawo maka yayi daidai ina tunda lokacin da nake ga sukari ne bai wuce tsayuwa din nan ba hannu fito ana sa computer da banki na da kuruna da ne sai ban taba canza da top ba ban taba canzawa ba kuma muna matasa malamai na ƙara mun shekaru ma suka yi amma haka nake tafiyar gobe don haka don Allah ina roƙon ku kuma wanda za su yi TBC inda ya isa baka daidai don ka'idar su ka kai 18 don wanda zai national ID card kada ya canza shekarunsa domin za a ce ka kawo banki za ta shigar date of birth ko ni na in kuma ka kai lokacin kana neman ragewa ka samu matsala sai sa ni sai neman ya ji taliki akan maganinsa mu tsare gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce alaikum bi sidiq na hore ku da yin gaskiya mutum ba zai gushe yana gaskiya ba hatta yuktaba inda Allah sidiqa har a wajen Allah sai Allah ya rubuta shi ne a cikin fayil na gaban Allah a ce wane mai gaskiya ne kuma gaskiya tana shiryatarwa ne zuwa ga wato mutum ba zai gushe yana kirga dan gaskiya ba har a rubuta shi cikin masu gaskiya don Allah a yi gaskiya ku daina ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi ƙarya mutum ba zai gushe yana ƙarya ba har a wajen Allah a rubuta shi makarinci ita kuma ƙarya tana shi shirya tawa ne zuwa ga aikata fajirci kuma koman ta wuta ne don haka ƴan uwa ni tsarin nasiha da zan yi kenan kada mu gaggawa muna da yawan da zamu rinjaye kowace kabila a kasar nan yawwa mu yi hakuri mu kai shekarun in ba haka ba nan gaba ba mu san abin da Allah ya ce na zamu na ba zai zama mana matsala abin da malamai suka yi Allah ya ba su lada Allah ya ba mu jinsu aiki da su a sauran kuma ƴan uwa da suka samu halarta iri na makararru Allah ya ba mu wato ladan masabukai liman kuma da suke ba muke sun albarka su kullum a wannan wuri Allah ya kara musu albarka Allah ya kara musu basira a iyayenmu mata da yayyenmu da kanninmu da wasu matanmu da wasu ƴaƴanmu muna roƙon Allah ya daidaita zamantakewansu da masu gidajensu kuma Allah ya sauƙaƙe mana abincinsu Allah ya sauƙaƙe mana abincinsu Allah ya sauƙaƙe mana suturansu Allah ya mazuriyar mu gaba ɗaya albarka wanda ba su da mazaje Allah ya ba su mazaje na ƙwarai ko zawaru ko ƴan mata ko samari Allah ya azurta su da mata na ƙwarai Allah ya hore mana abin hauren duk wanda yake da damuwa cikin wanda suka halarci wannan al'amari muna roƙon Allah ya maganin damuwar da ya biya masa buƙatarsa shugabannin mu kuma Allah ya sanya su akan safety akan daidai mu kuma Allah ya ba mu ikon biyayya gare su وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.